Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a hanyar sadarwar intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 27 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa hukumar Custom tare da haɗin gwiwar hukumar ka ƙayyade ingancin magunguna da abinci ta Najeriya, wato NAFDAC, sun ƙona tarin ƙwayoyin Tramadol wanda kuɗinsa ya kai naira biliyan 14.7. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Ebonyi da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya ta nemi Fulani makiyaya da su ci gaba da zama a jiharta. Bayan nan, Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaban kwamitin da ke binciken abubuwan da suka faru a ƙasar Sudan yau Asabar ya shaida cewar mutane 87 aka kashe, kimanin 168 suka ji rauni a wani hari da aka kaima masu zanga-zanga a ranar 4 ga watan Yuni. Sa'id Ar-Rahman, shugaban kwamitin, ya kara da cewar mutane 17 aka kashe su cikin fili, su kuma mutane 48 aka harbe su da alburusai. Sa'id ya kara da cewar wasu daga cikin jami'an tsaro sun bude wuta akan masu zanga-zangar. Uku daga cikin jami'an tsaron sun karya doka da aka bada, wadda aka ce kada a harba ko kuma a bi a sannan hankali a kori masu gudanar da zanga-zangar. Hukumomi a ƙasar Bahrain sun zartar da kisa akan wasu mutane biyu bayan samun su da aikata laifin ta'addanci. An kashe waɗannan mutanen biyu ne duk da irin kiraye-kiraye da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa suka dinga yi na kada a aiwatar da kisan. Wani gidan jarida na Faransa na mai suna AFP ne ya wallafa rahoton nan da ke cewar an kashe mutanen biyu ne ta hanyar harbe su da bindiga a yau Asabar. Ƙungiyoyin sun bayyana sunayen mutanen su biyu, Ahmad Al-Malali da kuma Ali Al-Arab. Sun kuma ƙara da cewar mutanen biyu 'yan ƙasar Bahrain ne da aka yanke musu hukuncin kisa a shekarar da ta gabata. Hakan kuma ya nuna cewar an ruwaito cewar shi ma wani daga ciki na uku an kashe shi a yau, amma laifin shi ba shi da alaka da na Al-Malali da na Al-Arab. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. 'Yan sanda sun harba barkonon tsohuwa ga masu zanga-zanga a yau Asabar lokacin da suke wani maci a tsakiyar birnin Hong Kong da ke kusa da bakin iyakar ƙasar da China, inda suka yi zargin cewar 'yan wasu ƙungiya sun farma wasu masu neman an tabbatar da demokuraɗiyya a ƙasar a satin da ya gabata. Wasu jerin hotuna da aka wallafa a gidan talabijin na nuna yadda 'yan sanda suka harba musu barkonon tsohuwa a birnin Yongling lokacin masu tattaki suna rike da wayansu alluna, wasu kuma sukan kai hari ga jami'an tsaro. Masu zanga-zanga sun dau alwashin cewar sai sun mamaye titin birnin Yongling duk da irin murzguna musu da ake yi a kan titina. An samu rabuwar kawuna tsakanin alkalan kotun kolin Amurka 5-4, inda alkali 5 suka amince da baiwa shugaba Trump biliyoyin kuɗi da ya nema don ya kafa don gina wannan katanga da ya ɗau alwashin zai yi idan an zaɓe shi.
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Hukumar Custom tare da haɗin gwiwar hukumar ƙayyade ingancin magunguna da abinci ta Najeriya wato NAFDAC sun kona tarin yawan ƙwayoyin Tramadol da kuɗin su ya kai kimanin naira biliyan 14,700. Wakilin muryar Amurka daga Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kona waɗannan sundukai 58 da ke kunshe da tarin ƙwayoyin Tramadol da aka shigo da su cikin gida Najeriya ta kan iyakokin ƙasar wanda hukumar Custom ta kama yana cikin kudurin gwamnatin Najeriya ne na hana amfani da ƙwayoyin ba bisa ka'ida ba a Najeriya a lokacin kona waɗannan ƙwayoyi na Tramadol dai. Shugaban kwamitin kuma wakilin Controller General na hukumar Custom a Najeriya Kanal Hamid Ali Murabus, mataimakin Controller Aminu Dahiru ya ce wannan aiki a yankin kudancin Najeriya shine na farko kafin su rankaya zuwa sauran yankuna na Najeriya musamman Port Harcourt da Kaduna da kuma Bauchi. To ko ina tasirin wannan aiki na kona magunguna ga lafiyar ƙasa ko tsaro? Ga dai mataimakin controller Aminu Dahiru.
Kona wannan kayan ya zo da wata hikima. Shi wanda ya san ya je waje ya faɗi cewa ga abin da yake so kuma su waɗannan mutane saboda rashin kishi da zambar da su da mutane suka yi mai abin da sun san in ƙasar su ne ba za su yi ba. To da a ce an kai shi ma har wasu sun amfana gara a kone shi.
Shi da wannan aiki da kona magan ƙwayoyin na Tramadol an aiwatar da shi ne tare da haɗin gwiwar hukumar NAFDAC mai lura da ingancin magunguna da kuma abinci ta ƙasar, a cewar jami'ar hukumar Dr. Monica Emunjeze.
This is very, very key as we move forward to all discharge our mandates and our responsibilities to Nigerians. We have certain things that we all need to do and working collaboratively, synergistically, other agencies of government will allow us to discharge those functions more efficiently. So
ta ce zan miƙa godiyata ga hukumar Custom ta Najeriya dangane da haɗin gwiwa da muke samu daga gare su wajen kawo ƙarshen mu'amala da magunguna da aka harabta shigowa da su musamman ma dai ƙwayoyin Tramadol. Ta ce kona waɗannan magunguna da aka yi zai taimaka gaya wajen kawo ƙarshen mu'amala da shi da ake yi a ƙasa, hakan kuma zai tabbatar da lafiya tsakanin al'umma. Haka za mu ci gaba da ɗaukan irin waɗannan matakai. Na ganin mun raba 'yan Najeriya da irin waɗannan ƙwayoyi musamman ma dai matasan mu. Kashi 50 na ƙwayoyin da ake kamawa a Najeriya ana kama su ne a yankin kudancin Najeriya. Hukumar ta Custom tare da sauran hukumomi da ke sa ido wajen safarar muggan ƙwayoyi da kuma hana shigowa da su dai sun sha alwashin ci gaba da gudanar da aiki tukuru da ganin an hana shigowa da muggan ƙwayoyi cikin gida Najeriya, abinda kuma suke ganin zai taimaka gaya wajen tabbatar da tsaro da kuma daidaita sahun matasan Najeriya. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Tukar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara. Tukar asha kwaya.
A gaida Babangida Jibrin. To a kudu maso gabashin Najeriya gwamnatin jihar Ebonyi ta nemi Fulani makiyaya da su ci gaba da zama a jihar ta bayan da wata kungiyar dattawan arewa ta yi kira gare su da su dawo arewacin Najeriya da zama. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okoregwe ya aiko mana da rahoton.
Gwamnatin jihar Ebonyi a kudu maso gabashin Najeriya ta bayyana cewa ba ra'ayinta bane Fulani makiyaya su fice daga yankin kabilar Igbo bayan wata kungiyar dattawan arewa ta nemi Fulani makiyaya su bar kudancin kasar baki daya. Mr. Emmanuel Uzo kakakin gwamnatin jihar ne ya faɗi hakan a wata hirar da ya yi da muryar Amurka akan batun, inda ya ƙara da cewa
what we are saying is that Southeast Oyegun State is safe for everybody, people are bad in Nigeria, and as a people we have never asked anybody to leave our state.
Yace abinda muke faɗi shine yankin kudu maso gabas da jihar Ebonyi na kowa ne, na duk kowane matsaunacin zaman lafiya ne, kuma a matsayin mu na al'umma ba mu taɓa ga wani cewa ya bar jihar Ebonyi ko wani ɓangaren ta ba, saboda haka ba mu taɓa korar wani ba. Mr. Emeka Ona da Mr. Ezalo Daniel Ezenyi wasu 'yan asalin kabilar Igbo ne, 'yan asalin jihar Enugu da Imo, kuma sun bayyana ra'ayoyinsu game da batun.
It's not healthy for us as people because there is no man that has been an Ireland entire of himself. So I believe it's going to have a negative impact both in socio-economic and otherwise.
Mr. Emeka Onakenan na cewa wannan bai dace ba a matsayin mu na al'umma saboda ba wanda zai iya rayuwa shi kadai. Ficewar Fulani daga yankin zai kawo tsaiko ga tattalin arziki da ma rayuwa baki daya. Saboda haka, ya kamata a zurfafa tunani akan wannan batun. Yayin da kuma Mr. Zano Daniel Ezeni ya ce, ina harkata a arewa, ina fataucin tumatir da albasa daga Jos in kawo su nan in sayar. Saboda haka, kowa ya zauna duk inda yake gudanar da harkokinsa. Ya za a ce wani ya bar harkokinsa ya koma gida. Idan ya dawo gida, me za a bashi ya ci da kansa da kuma iyalinsa.
Mun wa na-eme business n'Ugwu Hausa, na-alọtakwa ala Igbo, na-ego tomato na Jos, na-egokwa onions na many things.
To ko menene Fulani makiyaya a yankin kudu maso gabas suke ganin shine mafi alheri a gare su yayin da wannan dambarwar ke ci gaba. Alhaji Gidado Sidiki shine shugaban kungiyar Miyatti Allah kudu maso gabas.
Ba wanda ya zo ya same mu ya gaya mana cewa mu koma arewa. In za a yi maka abu ya kamata a yi shawara da kai. Mu ba wanda ya mana shawara kuma na biyu mu ba mu san ko akwai tanadin da aka mana na komawa arewa. Ko ba gaba? Abinda na su muka sani dai mu a nan yanzu dai muna zaman lafiya da mutane da muke tare da su. Maganganun da ake ji gaba ɗaya magana ne wanda ba su kai sun kawo ka. Ma wani magana ne wanda ba gaskiya ba ne. Don haka mu muna zaman lafiya da gwamnoni mu ana muna zaman lafiya da mutanen ƙasa da sarakuna mu ba mu da wani damuwa a nan.
Sunana Bala Adamu, ni ba ra'ayina ba ne. Ɗan Najeriya na da ra'ayi ya zauna duk inda yake so a cikin Najeriyan nan. Saboda haka ni wannan a gani na ni bai kai inda za a ce mu koma can ba. Inda muke nan muna da wani lafiya ba mu da wani matsala. Saboda haka wannan kiran da suka yi bai kai ba kuma bai yi ba. Tunda duka mu ƴan Najeriya ne, ƙasar mu gaba ɗaya ne, namu ne. Saboda haka in sun ce mu koma mu ban nan kudu mu koma arewa, ai sun nuna kai an raba ƙasa ai. Me ya rage kuma?
Sunana Yusuf Shaibu. Ni kan dai a nan ra'ayin gaskiya hakan ba za ta yi ba. Saboda a nan muka rayu a nan muka yi wayo komai namu ma mun zama na nan ɗin ne kai. Idan da wani canji, wani gera a sake a yi mana hakan a bar mu a nan ɗin ko shi ya fi alheri a gare mu yanda muke gani. Haka muke so.
Sunana Alhaji Abubakar Umaru. A ra'ayina a bar mu nan mu dama muna ta yawo nan kudu mun daɗe nan. Yanzu a arewa ko da an ce za a koma waɗannan ma bai san inda zai koma ba. Duk wannan ɗin da sai dai a hankali zuwa shekaru ɗan gaba kaɗan haka. To shi ne kowa zai iya ya gane ina ne yake fuskanta yake so. Amma a haka kawai a ɗunguma gaba ɗaya a koma wani zai koma inda bai sani ba ma.
Alfonso Sokori gwe. Muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa tayi ko bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa tayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya.
A gaida Alfonso Okoregwe, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa karfe 4 na yamma da minti 43. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya mika sunayen mutum 43 ga majalisar dattawa don tantance su zama ministoci. Kusan kashi 70 cikin 100 sabbi ne, 30 kuwa tsaffi. Mutane sun yi fatar kaucewa tumun dare.
Sunana Sa'idu Bayero, chairman na APC na Karo Ward.
Ya dauki mazaje, ya dauki injiniyoyi, ba injiniyoyi ba. Amma wayancan da ake cewa gashi-gashi, wallahi akwai waɗanda suke wa Boko Haram zagon ƙasa, kuma wallahi ba masu son sa bane.
Babban likitan Alhazan Najeriya Ibrahim Kana ya yi bayanin dalilin hana hatsari zuwa wajen raƙuma.
Raƙuman nan suke rike da cuta da ake kira MERS-CoV, wato Middle East Respiratory Virus Coronavirus.
Yan Shi'a sun yi mummunar zanga-zanga da ta yi sanadiyar mutuwar DSP Usman Umar a Abuja da kona motocin agajin gaggawa. Muhammad Ibrahim Gama wani kakakin zanga-zangar.
In suna so mu bari su sake mallan, in kuma ba su so su sake mallan to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba da.
Ruwa kamar da bakin ƙwarya ya malala sassan Abuja da suka hada da tituna da gidaje. Nasura da Malika Amurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kun bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin jama'a a jihar Kaduna Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu da kuma rabaran Kanan Bulus Sabo daga Ikara jihar Kaduna. Ga mai martaba sarkin jama'a.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa in kuma yi musu fatan alheri in kuma ƙari kira gare su da mu ƙara haɗa kanmu kamar yadda aka san arewa a dacen a zamanin Sardauna ana zaman lafiya ba san wani ƙabilanci ko kuma addini ba. To abubuwan yanzu sun so mu taɓarɓarewa, to amma cikin ikon Allah a 'yan wa'annan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya a fiya lokutan baya. To don haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin ƴan uwanmu, mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma ƙasarmu abin da zai kawo mana mutunci da kuma cigaba domin ƴaƴanmu da jikokinmu. Muna yin addu'a a kan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa. Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zauna lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali. Ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron Allah, mu san Allah ne halicce mu, mu san mutuncin junanmu, mu yi ma abin da zai kama ƙasar mu zaman lafiya domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu. Maganar makarantu, maganar masana'antu, duk abubuwan namu ya ja da baya. Yara ba makarantar boko, ba na arabiya, harkokin kasuwanci duk ya durkushe. To idan muka tattara hankalinmu wuri daya, muka natsu, muka haɗa hankalinmu wuri daya, to za mu ma ƙasar mu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin Sardauna lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba. Idan ka duba arewan yanzu kamar kamfanoni, railway, makarantu da masana'antu duka arewan su ya gurguje. To amma zamanin Sardauna ba san da irin waɗannan abubuwan ba, ba san bambancin yare ko na kabila ba, duka ana kishin arewan ne. To babu abin da zai gagara. Ni dai ina ƙara kira ga jama'anmu da mu ji tsoron Allah, mu san Allah ne halicce mu a wannan yanki namu mai albarka. Domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya yi ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma ƙwazo. To amma 'yan shekarun nan da aka shigo tushe ɗin yanzu ya shiga tsakaninmu. To ina ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai, mu ji tsoron Allah, mu ji tausayin 'ya'yanmu da ƙasarmu da kuma yankinmu, mu yi ma abin da zai kawo ƙasarmu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi, su samu ilimi, su samu kwanciyar hankali. Domin sai da ilimi za a samu abubuwan duniya. To yanzu makarantun namu duk sun durkushe saboda tashi-tashin hankula. Waɗansu makarantun an kukkona, waɗansu makarantun saboda rashin zaman lafiya ba a zuwa. To amma idan muka ji muka haɗa hankulanmu mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi, mu zamanto uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya arewa, mai kishin arewan namu, domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi. Muna da halsukan mutane masu ilimi, masu basira, masu kaifin hankali, kuma jarumai. Don ƙara roƙo da kuma yin addu'a a kan Allah Ubangiji ta'ala da ya tausaya mana, mu ko mu ji tausayin kanmu, mu makasa mu abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba. Domin Najeriya babban ƙasa ce, to duk ci gaban da aka samu a wannan ƙasa tamu 'yan arewan ne suka jawo shi. To ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa. to ina son yin amfani da wannan dama in ce ina kira ga malaman mu na Christianity da Muslim su ci gaba da faɗakar da jama'an mu akan muhimmancin addini da kuma son juna, domin Allah da ya halicce mu shi ya san abin da yake zama daidai. Ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakkashe junan mu. To na roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan nan namu guda biyu suka koya mana, jin tausayin juna, riƙon amana da kuma jin tsoron Allah. Na roƙon Allah Ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da, irin marigayi Ansa Ahmadu Bello, Janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba. To gashi yanzu arewan ta taso ma yanda take a yanzu. To ina cewa ina ƙara kira ga babban muriya da 'yan arewan, musamman manyan arewan namu da suke a yanzu a raye, musamman Janar Yakubu Gawan, General Abdulsalam Abubakar, General Ibrahim Badamasu Babangira da shi General Muhammadu Buhari da Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari da kuma manyan sarakunan arewa, da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna, mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu, domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri. Muna yin ma arewa mu fatan alheri da addu'a, Allah ya ƙara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da wamanmi. Wassalamu alaikum.
Shi ma Rabaran Sabo ya ce,
jama'a assalamu alaikum, sunana Rabaran Kanan Bulus D. Sabo daga unguwar da Asabe Kubau local government Ikara Diocese. Kuma na godiya ga Ubangiji domin wannan dama da muke samu mu yi kira ga 'yan uwanmu a Najeriya da sauran kasashen duniya akan matsaloli da ke faruwa a rayuwar talaka a yau a wannan duniya. Rayuwar da muke ciki a Najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati, sabuwar gwamnati take ɗauki kanta a ciki. Bari mu dubi rikicin Biafra wanda suka taso suke son su sami yankin ƙasar kansu. Idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa, domin ƙasar Najeriya ta taso a dunƙule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu. To ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar Najeriya. Sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake ƙoƙari ya hana a Najeriya, domin cin hanci da rashawa ɗin nan shi ya jawo mana damuwa a ƙasarmu Najeriya, wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su ƙasashen waje suna jin daɗinsu tare da 'ya'yansu. To ina so jama'a mu dubi addinanmu sun nuna mana ko a gida fa kowace al'umma, in iyalinka na jin daɗi kullum za su ce Allah sa albarka, gidanka zai kasance da albarka. Haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata, in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka, za a samu zaman lafiya, za kuma a samu kwanciyar hankali. Abinda Buhari yake ni ina goyon bayansa, ya ci gaba da kwato kuɗin a hannun jama'a, a zo a yi wa jama'a aiki, a sawo makame wanda aka ware don sawo makame don a samu tsaro a Najeriya, a kuma kyautata wa talakawa. Sannan su masu mulki da Ubangiji Allah ya ba ku wannan mulkin, in kuna son dunkulewar Najeriya kuma kuna son a tafi tare, kuna so kuma ƙasar ta zama da kyau, sai kun faɗauki abin da Ubangiji Allah ya ce, kowa Allah ya bashi mulkin nan shi mulkin nasa ne, kuma ya baka ne don kai wa jama'a aiki, kuma ya bayan ne don a yi wa jama'a abin da ya kamata. Me nake nufi akan wannan shi ne, ka taimaki talaka, domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya, ya sami riyoji, sannan kuma ya sami taki akan lokaci, sannan kuma kula da lafiyarsa. To wannan mulki fa na Ubangiji ne, kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane ɗan adam, don mulki kansa ni'ima ce, domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa tasa mai ni'ima. Kuma cikin rumfan nan guda za ka fiske abu guda biyu, akwai mutum a ciki, akwai kuma kuɗi a ciki. To Allah ya ce idan ka ɗauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido. To yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi, kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala. Amma idan ka ɗauki ɗan adam, Allah ya ce ni da mala'ikuna sai in taimake ka. Domin wannan ya faru mun gani kan Annabi Sulaimanu. Da ya ba Annabi Sulaimanu shugabanci, hikima Annabi Sulaimanu ya roƙa, ba kuma abin da Allah bai bashi ba. Don haka masu mulki, ku haƙura da kalila sai ku samu kasira, domin in kun wa jama'a aiki albarka za ta sa muku, sai ta zama muku abin dogaro. Sannan game da rikicin Boko Haram da ake ciki, ina roƙon shugaban ƙasa ya ƙara ƙaimi da duk irin shawarin da ake bashi da majalisar zartarwarsa da kuma majalisar sanatoci da ta wakilai, su kokarta su goyi bayan shugaban kasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu, domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan da izinin Allah.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid ta ƙasar Spain ta sha ɗan karen kashi a hannun takwarorta Atletico Madrid da zunzurutun ci 7-3 a wasan shirye-shiryen soma kakar wasanni da suka buga a New Jersey ta ƙasar Amurka. Dan wasan gaba na Atletico Diego Costa shine ya zura ƙwallaye 4 daga cikin 7 ɗin kafin daga bisani aka bashi jan katin kora daga wasan. To sai dai kocin kungiyar ta Real Madrid Zinedine Zidane ya ce lamarin ya yi masa zafi a yano, inda ya ce rashin shigar su wasan da kuzari shine ummul haba'isin kashin da suka sha. A wani labarin kuma, kungiyar ta Real Madrid tana kara kusantar nasarar sayen dan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Paul Pogba a daidai sa'ar da ake kara ta'allaka dan wasan da barin kungiyar ta United. An dade da gano cewa kocin Madrid din ya dade yana sha'awar dan wasan, wanda kuma yake fatan samun dawowarsa a kungiyar. To sai dai fa har yanzu shugaban Real Madrid din Florentino Perez bai cimma matsaya ta sayan dan wasan ba, bayan da tuni ya kashe zunzurutun kuɗi kimanin euro miliyan 30 wajen sayo su ƴan wasa a wannan kasuwar cefanen ƴan wasa. Pogba da jami'in kasuwancin sa sun jima suna buƙace da ƙaurar dan wasan, to amma kuma kocin United Ole Gunnar Solskjaer yana yabawa da halayyarsa. Yanzu haka kuma Zidane ya sake sabunta buƙatar United din ta bada damar sake tayin dan wasan karo na biyu. A United din kuma dan wasan gaba na kungiyar Romelu Lukaku ya bayyana cewa za a ci gaba da tattaunawa akan yuwuwar barin sa kungiyar zuwa Inter Milan ta kasar Italia, inda ya ce nan gaba kadan za a ji bayani akan lamarin. An jima ana ta'allaka dan wasan da komawa Inter din a daidai lokacin da kuma kocin kungiyar Antonio Conte ya fito karara ya bayyana buƙatar sayan dan wasan. Kungiyar ta United ta bince Lukaku a wasannin da take yi na shirye-shiryen shiga gagarar wasanni, lamarin da ke alamta cewa da akwai yuwuwar cefanar da shi nan ba da jimawa ba. Tsohon mai tsaron gida na kungiyar Super Eagles ta Nigeria Vincent Inyema yanzu haka yana akan gwaji a kungiyar Dijon ta kasar Faransa, a daidai sa'ar da yake da kudirin dawowa taka leda bayan kwashe tsawon fiye da shekaru 2 baya nan. Inyama mai shekaru 36 bai buga wasannin gasa ba tun a shekara ta 2017, kuma tuni da tsohuwar kungiyarsa ta Lille ta sake shi a watan Agustan shekara ta 2018. Kungiyar ta Dijon ta ce zai ci gaba da atisaye tare da ita har ya zuwa ƙarshen watan nan, inda kocin kungiyar zai yi matsaya akan kudirin dawowar dan wasan. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karan a takaici.
Shugaban kwamitin da ke binciken abubuwan da suka faru a kasar Sudan a yau Asabar ya shaida cewar mutane 87 aka kashe, kimanin 168 kuma suka ji rauni a lokacin wani zanga-zanga da suka yi a watan Yuni a ranar 4 ga wannan watan. Said Ar-Rahman, shugaban kwamitin, ya kara da cewar mutane 17 an kashe su ne a cikin fili, su kuma mutane 48 an harbe su ne da alburusai. Hukumomi a kasar Bahrain sun zartar da kisa akan wasu mutane 2 bayan samun su da aikata laifin ta'addanci. An kashe waɗannan mutane 2 ne duk da ire-iren kiraye-kiraye da kasashen da kungiyoyin masu zaman kansu a kasashen duniya suka yi don kada a yi musu kisan.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Calvin, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.